ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. باين هكا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساكي سادواء وانا مسلاتي بيتارك البركة مسلاتي عثمان ابن عفان دكينا قدنك اتكم وانا قلينا كانوا اوانا يمتشي نا سبر يو شيدا غوات الربيع الاول ربيع الثاني هجرا منذ صلى الله عليه واله وسلم ادبو 1437 wanda kuma yake daidai da 16 ga watan 1 miladiya ta 2016 a wannan majalisi na mako da muke karatu a cikin littafin nan mai suna at-tajrid as-sarih li ahadith al-jami' as-sahih wallafar Zainuddin Ahmad ibn Abd al-Latif az-Zabidi rahimahullah ta'ala. Wannan shine darasin mu na 173. Bamu karkare bayani akan hadisin Ummu Habiba da Ummu Salama ba, kai dan abin da ya rage kadan da zamu kammala shi sannan mu shiga hadisin Anas wanda yanzu muka ji karatun sa. Akwai mas'ala da ba mu magana akan ta ba da ta shafi hadisin Ummu Salama da Ummu Habiba wanda suka je a hijirar da suka yi zuwa Habasha, suka ga cococi na kristoci a kasar Habasha, wato an yi hotunan wasu daga cikin annabawansu a ciki wanda suka gaya wa Annabi sallallahu alaihi wa sallama. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce waɗannan su ne mafi sharrin halitta. Idan wani mutumin kirki daga cikinsu ya mutu, sai su gina kabari akan sai su gina masallaci akan kabarinsa. Ulaika shirarul khalqi inda Allah, to waɗannan su ne a shirarai a gurin Allah ta'ala, a shirarun halittu a gurin Allah ta'ala. To akwai mas'ala da ta shafi sallah, hukuncin yin sallah a makabarta. Sallah a makabarta idan mutum ya yi tayi ko bata yi ba. A cikin bayanan da muka gabatar akwai waɗanda suke ganin ba haramun bane, wanda mun yi magana akan su cewa wannan magana abar yasarwa ce domin ta ci karo da hadisan manzo sallallahu alaihi wa sallama da hani. Akwai kuma waɗanda suka ce haramun ne mutum ya yi sallah a cikin makabarta, ba wai sallar gawa ba, a sallah zatul ruku'i was sujud, wacce ake mata ruku'u ake mata sujjada, ita ake magana. Waɗanda suka halatta sallah daga cikin magabata a cikin makabarta suna nufin salatul janaza, amma ba wai suna nufin salat zatul ruku'i was sujud ba, kamar yadda mun yi wannan bayani a karatun da ya gabata. To sallah wacce ake mata sujjada, ake mata ruku'u ake mata sujjada, idan mutum ya yi ta a makabarta ta yi ko bata yi ba, to waɗanda suka haramta yin sallah a cikin makabarta sun yi sabani farni. Malaman da suka tafi akan cewa haramun ne mutum ya yi sallah a makabarta, sallah mai ruku'u da sujjada, sun yi sabani game da ingancin sallarsa ko rashin ingancinta. Akwai riwaya biyu da aka samu daga Imam Ahmad. Riwaya ta farko, dukkaninsu sun yi ittifaki akan cewa mutumin duk da ya yi sallah a makabarta yana sane, to ya yi laifi, cewa yana da ismi, yana da zunubi, to sallarsa ta yi ko ba ta yi ba. Shi ne aka samu magana guda biyu, a riwaya guda biyu daga Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Riwaya ta farko tana cewa sallar haramun ce kuma bata inganta ba, haramun ne ya yi sallah a makabarta kuma idan ya yi bata inganta ba, wanda wannan shi ne zahir na mazhabar Imam Ahmad. Riwaya ta biyu ita ce wanda take cewa makaruhi ne ya yi sallah a makabarta, sannan idan ya yi mustahabbi ne ya saki, yin sallar makruhi ne sannan kuma mustahabi ne ya saki. To kalmar makruhi kamar yadda muka yi bayani a baya can magabata sukan yi amfani da kalmar makruh suna nufin haram, suna nufin haramci. To ruwayar farko ita ce tafi inganci, kamar yadda Ibn Taymiyya a cikin Sharhul Umda yake faɗa cewa ruwayar farko ita ce tafi inganci, saboda Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbara wal hammam, ce dukkan ko ina a ƙasa gurin yin sujjada ne in banda makabarta da gurin wanka. Saboda haka wannan magana ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama kamar yadda Sheikhul Islam yake faɗa ta fitar da makabarta ta zama gurin yin sallah, cewa makabarta ba ta cikin gurin sallah. Saboda haka sallah ba za ta inganta ba sai a gurin da aka keɓance don yin ta, gurin da aka yarda cewa a yi ta, inda Allah ta'ala ya sanya ya zama masjid. Ko ina a doron ƙasa a gurin musulmi masjid ne sai guraren da aka keɓance aka ce banda su, to daga cikin guraren da aka ce banda su akwai makabarta. Saboda haka wannan kamar sharadi ne, kamar an sa sharadi ne cewa idan mutum yana son yayi sallah ta karbu to yayi ta a inda yake gurin yin ta, idan yayi ta a inda ba a ce yayi ba to ba za ta zama karbabbiya ba, domin wannan gurin ba a sanya shi ya zama gurin yin sujjada ga Allah ba, an sanya gurin da yake da tsarki shine gurin da za a yi sujjada. Saboda haka idan mutum yayi sujjada ta sallah a makabarta to yayi sujjadar da aka ce amma ba a gurin da aka ce yayi ba, ma'ana yayi sujjadar ba inda aka ce yayi ba, saboda haka ba za a shari'a ba za ta yi izina da ita ba, kamar yayi sujjada ne ko yayi sallah ne ba a lokacin ta ba, kaga shari'a ba za ta yi izina da wannan sallar ba. Mutumin da zai yi sallah kafin lokacin ta shiga wannan sallar ba ta yi ba, ko yayi sallah ba a kiblar da aka ce kalla yayi sallah ba, ya juya wa alƙibla baya yayi sallah, kaga sallar ba ta yi ba, ko yayi sallah a gurin da yake da najasa sallar ba ta yi ba, saboda ba a yadda yayi sallar a gun ba. To haka nan ita ma makabarta ba a yadda yayi sallah a nan ba, to tunda ba a yadda yayi sallah a nan ba to ya za a yi a ce idan yayi kuma ta inganta, kaga bai kamata a ce ta inganta ba. Saboda haka wannan yafi ma zama sharadi sama da a ce maka sharadi ne, wato a ce ga guraren da aka yadda a yi sallah a cikin su amma banda kaza banda kaza banda kaza, to yafi a ce maka sharadi ka yi sallah amma banda kaza, yafi a ambaci sharadin. Saboda haka wanda yayi wannan yayi shi a gurin da ba nan ne shari'a ta ce a yi ba, saboda haka ba za ta inganta ba. Hakanan Malam Ibn Taymiya yake cewa kuma hanin da Annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi na cewa kada a yi sallah a makabarta ko kada a yi sallah a guraren da ake wato tilke raƙuma ko kada a yi sallah a guraren da ake wanka, wannan hani ne da Annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi a lokuta daban-daban, yayi su a lokaci daban-daban ba a wai lokaci guda ba, wanda wannan shi zai nuna maka haramci kuma shi zai nuna maka bacin sallar. Musamman ma ita sallah a makabarta an yi hanin a yi ta ne saboda wani al'amari da ya shafi sallar, ba don wani abu aka hana ba, saboda abin da ya shafi ita kanta sallar. Don haka idan har saboda ita ne aka ce kakka yi sallah a makabarta kuma ka yi sallar a makabarta, kaga bai kamata a ce ta yi ba, tunda ba wani abu ba ne ya sa aka hana ka, ita sallar ce ba a son ka yi ta a nan. Shi yasa yake cewa fa innar rajula idza salla fi makanin nahahu Allahu wa rasuluhu an yusalli fihi nahyan yahtassu as-salat lam yaf'al ma amarahu Allahu bihi, wanda duk yayi sallah a gurin da aka Allah ta'ala da manzansa suka hada shi yayi sallah a ciki, hanin da yake banci ita kanta sallar, to mutumin da ya haka bai aikata abinda Allah ya umarce shi ya aikata ba. Fa yabqa fi uhdati al-amri, don haka yana nan kamar bai yi abin da aka ce ya yi ba, an ce ya yi sallah amma kada ya yi a guri kaza sai kuma ya yi a wannan gurin, to kamar wanda bai yi sallar bane ba zai fita wato ba zai sauke wa kansa wannan nauyin na umarni da aka dora masa ba bal qad asa Allahu wa rasuluhu a ya ma saba Allah ne yayin da yayi a inda ba aka ce ba anan aka ce ai ba ya saba wa Allah ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya ketare iyakokin Allah sannan mala yace hakanan la'natuhu sallallahu alaihi wasallam la'anar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yayi wa waɗanda suka mai da makabarta masallatai da kuma wasiyar da yayi a ƙarshen rayuwarsa a lokacin yana cikin halin mutuwa yana sakaratul maut a lokacin yayi hani da kada a riƙe wato gurin da ake wato makabarta kada a riƙe ta gurin sallah bayan yayi irin wannan hanin kafin rasuwarsa da kwana biyar sannan lokacin da yazo wa huwa yu'aliju sakaratul maut ya sake hanawa babu shakka wanda yana nuna girman al'amarin kuma sannan yace waɗanda suka yi haka su ne shirarul khalqi indallah cewa su ne shirarul khalqi a cikin al'ummar da ta gabata da kuma cikin wannan al'ummar to wannan mallai yace kaga wannan babban bayani ne mai girma wanda yake nuna maka munin aikata hakan kuma dalili ne kankarfa da yake nuna cewa aikata hakan kaba wato yana daga cikin kaba'ir kuma wanda zai yi haka ya kusanci yana kusantar abin da yake kafirci ko ma wace kila ya kafirta idan har ya kudurci cewa sallar da yake yi ibadar da yake yana yin ta ne domin wannan da yake kwanci cikin kabari to kaga wanda ya mabar musulunci yayi kafirci karara shi yasa ya ce rubba ma kana kufran sarihan zai iya zama kafirci ne ma karara sannan fadarsa da yake cewa sallah bata inganta ciki ba bata inganta a wannan gurin ba yana nuna cewa idan an yi ta tabaci domin annahu yaqtadi al-fasad saboda duk abin da aka ce kada kai to yin sa daidai yake da baka yi ba aka ce kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa rad duk wanda zai yi wani abu ba da umarnin mu ba to an bayar masa da abin yin sallar ka a makabarta to ba da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai ta ba da umarnin Allah da manzansa kai ta ba saboda sun hana saboda haka wannan ya shiga karkashin fa huwa rad an bayar maka da wannan abun ba za a karba ba saboda haka wannan yake nuna rinjayen ruwaya ta farko ta cewa wanda zai yi sallah a makabarta bayan zinubi da zai dauka to wannan sallar tashi ba ta yi ba sannan mallai yake cewa wa aidan fa inna salata fil makan an najis fasida mutumin da zai zo gurin da yake da najisa yayi sallah sallar sa batacciya ce yace tare da cewa babu wata aya a littafin Allah ko wata wani hadisi a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka ce wanda yayi sallah a guri mai najisa sallar sa batacciya ce ko akwai babu wata aya ko hadisi wanda yake cewa mutumin da yayi sallah a guri mai najisa batacciya ce ko cewa in yayi ba ta yi ba amma musulmi kakab sun fahimci cewa tunda shari'a ta hana a yi sallah a guri mai najasa ta keɓance yin sallah a guri mai tsarki yana nuna kenan yin sallah a guri mai najasa ba ta yi ba an fahimci wannan sallah a guri mai najasa idan mutum ya yi sallah a cikin najasa sallarsa ta yi ko ba ta yi ba ba ta yi ba duk da cewa akwai cikin malamai wanda ya ja da wannan akwai abin da Shaukani a cikin littafinsa Sailul Jarrar yana ganin babu wani hadisi da ya nuna shartiyya yana nuna wujub ne wajibcin a samu daharatul makan da daharatul al-libas wajibi ne a samu haka idan mutum bai yi haka ba yayi laifi yayi sallah da najasa yayi wa Allah laifi ko yayi sallah a guri mai najasa yayi wa Allah laifi amma a fahimtarsa fa yana ganin cewa ba za a ce sallarsa ta ɓace ba tunda ba a nuna sharadi ba ne don akwai bambanci tsakanin ash-shartiyya da al-wujub sharadi shi ne abinda idan babu shi to babu abinda aka sharɗanta aka sharɗanta a kansa ma yalzamu min adamihi adam wala yalzamu min wujudihi adam wujudun wala adamun li dhatihi wannan shi ne sharadi a gurin malaman usul to yace babu kuma wani nassi da yake nuna cewa taharatul makan da taharatul libas sharadi ne to amma wannan ra'ayi ne da sauran malamai duka sun saba masa da shi kansa Ibn Taymiyyah yana ganin musulmi sun fahimci tunda aka ce ayi sallah a guri mai tsarki kada ayi sallah a guri mai najasa ya nuna kenan in kai sallah a guri mai najasa ba ta yi ba haka musulmi suka fahimta to daidai yake da sallah a gurin da aka bin sallah a makabarta dan ita ma an ce kada kai haka babu bambanci da tsakanin guri mai najasa da kuma gurin da yake makabarta dukkan su gurare ne da aka ce kada kai sallah a ciki don haka yace duk waɗannan gurare an fitar da su daga an wato an zare musu sunan masjid gurin sallah ba sa daga cikin guraren da ake kiran su masjid so da aka sallah a gurin da yake na makabarta ce ba ta yi ba mas'ala ta gaba da ita ce ta hudu a cikin mas'alolin da muka yi a karkashin wannan hadisi hukuncin sallah a masallacin da aka gina akan kabari ko kuma da kabari a cikinsa wancan magana da muka yi muka gama akan me muka yi ta kan sallah a makabarta to menene hukuncin sallah a cikin masallacin da aka gina shi akan kabari ko kuma akwai kabari a cikinsa to sallah bata halatta ba a cikin kowane irin masallaci da aka gina shi akan kabari kamar yadda ya gabata kamar yadda sallah bata inganta ba akwai bambanci tsakanin bata halatta ba da bata inganta ba sallah bata halatta ba wannan ya riga ya gabata wannan ba shine ake tattauna ba ta inganta in yayi ko bata inganta ba to bata inganta ba domin kasar wannan masallaci wani bangare ne daga wannan makabartar sai dai idan an toshi sai dai idan an tone ta sai dai idan makabarin kaburbura ne aka abin nan aka tone su aka yi masallaci a gurin wannan shi kuma wani abu ne daban wanda zamu zo shine babin da za a hadisin da zamu karanta na Anas muje sharhin sa saboda haka mutum in yayi sallah ba ta yi ba sawa'un yayi sallah خلف القبر wato ya sa kabarin baya abin nan ya tsaya bayan kabarin ne ko kuma amama alqabr ya sa kabarin wato a gaban kabarin yayi wato ya sanya kabarin a matsayin alqibla tsakaninsa da alqibla ko ku a bayan sa yayi babu bambanci da wanda zai sa kabarin a gaban sa da wanda zai shige gaban kabarin yayi sallar wannan babu bambanci domin annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa inna man kana qablakum كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد أولا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك ما زال تشيو أي وقت أن سكا قباتيكو سنكا سنتي سنة رك كبر برا أنبا وانسو دا متانين كلكين سو أمس أي مسلاتي نوكا ككولي كبر برا أمس أي مسلاتي ناهانا كوغا ميدا حكا النبي صلى الله عليه وسلم بمبان تشيبا tsakanin kai sallar makabarin a bayanka ko a gabanka ko a damanka ko a hagunka ya saki maganar haka nan so haka yi mata kaidi ka ce sai idan kabarin yana gaban mutum to wannan ka sa wani kaidi ne wanda babu shi a cikin nusus din da suka gabata kuma haka nan babu bambanci wajen rashin ingancin sallar a masallacin da aka yi sawa'un masallacin nan yana da katanga da ta kewaye shi koko ba shi da katanga da ta rabe tsakaninsa da kabarin wato abu ɗaya yake yadda kabarin gashi nan ana gani koko a'a an yi kabarin a gefe an yi katanga an rufe ba a ganin kabarin amma abin nan masallaci yana gefe kabarin kuma yana can gefe an yi masa in dai har an gina masallacin da wannan kabarin dan wannan kabarin to hukuncin duk ɗaya ne ba wai in aka yi katanga a ce ai shi kabarin can a haraba yake ba ai ba matsala a'a da matsala amma idan masallaci ne aka yi makabarta ce sai aka yi masallaci a damanta ko a hagunta ko a bayanta ta makabartar daban amma ga masallaci can gefe wannan babu matsala masallaci daban makabartar daban a ce ga makabarta amma bayanta masallaci ne ko can gabanta masallaci ne ba tare suke ba amma a zo a yi masallacin a cikin makabartar ko da kaburburan a waje suke ba cikin masallacin suke ba to wannan ya shiga cikin hani sai dai idan an zo an gina masallacin ne saboda ita makabartar. Wato wasu suka ga cewa ai makabartar nan ta da muke da ake gani ta waliyai ce ko akwai waliyai, saboda ya kamata a ce saboda waliyan nan a samu masallaci a kusa. To kaga nan masallacin ya zo a dalilin kaburbura ne, to wanda ya shiga cikin hali, an gane ko? Saboda haka ko dai an yi masallacin saboda ita makabartar ko ku a'a ba duka makabartar ba, amma akwai wani mutum a cikin makabartar wanda ake ganin ya cancanci a yi masallaci kusa da makabartar saboda shi, to duk wanda ya shiga cikin hali saboda me? Saboda illar da aka ambata a baya wacce muka yi dogon bayani a kanta za ta zo nan. Me yasa aka hana? Saboda kada a kai zuwa ga bautar wani Allah, a ba mu wani mahaluki wani haƙƙi irin na Allah ta'ala. To kaga in har za a zo a yi masallacin saboda shi kabarinsa, to kaga wannan matsalar ta zo, ko da ko ba a yi shi cikin makabartar ba, amma dan shi aka yi masallacin to matsalar ta samu. Don haka kaga hanin yana nan wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi a dalilin wannan. Don haka sallah a wannan gurin muharrama wa fasida, in an yi haramun kuma sallar bata yi ba, ba za ta kuma dauke wa mutum faralin da yake kansa ba. Idan yayi sallah a gurin yana sane, to ya sani cewa ya aikata haramun, sallarsa ta baci kuma wannan farillar tana nan kansa, domin wannan shine abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana. Wannan duk Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya karrara waɗannan bayanai a cikin littafin Sharhul Umda. Sannan babu bambanci da mutum yayi sallah a masallacin da aka gina shi akan kabari, ko kuma yayi sallah a masallacin da aka gina shi daga baya aka zo aka sa kabarin a ciki. Ba an gama gina masallacin ana ta sallah lafiya, kawai sai wani ya kawo shawarar cewa ai shehi wani tunda ya mutu ya kamata mu binne shi a masallacin nan, to ya bata harkar masallaci. Sai dai idan masu masallacin sun gane su tone shi su sake masa guri, in an tone shi aka sake masa guri shikenan. Akwai bambanci tsakanin a yi masallacin tun karan farko ba dan shi kabarin ba, amma shedan ya yi wa wasu hudu ba su zo su sa kabarin a ciki, to anan sai a tone kabarin. An sun yi musu nasiha, aka yi musu fadakarwa, suka gane, to sai a cire shi waliyu, sai a sake masa guri, shikenan masallaci sai ya ci gaba da aikinsa. Amma idan shi waliyin gurinsa ne, sai kawai suka ba da shawara to a zo a yi masallaci, to ana rushe masallacin za a yi, kar a taba shi waliyin, a kyale shi, gurinsa ne. An gane bambanci? Idan shi ya zo ya samu masallaci, to masallaci yana nan, masallaci ne, shi zai tashi ya ba wa masallaci gurinsa. Amma idan masallaci ne ya zo ya samu wali a kabarinsa, to shi masallacin zai tashi. Sai matsala ta gaba, wanda zai yi sallah a makabarta ko a daidai jikin kabari bai sani ba, bai san an hana ba, wato bai san cewa akwai inda shari'a ta hana ba, shi yana zaton babu matsala, wato ya jahilci hukuncin. To a nan malamai sun yi sabani game da ingancin sallarsa, zai sake ko ba zai sake ba. Riwaya guda biyu ce daga Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, wasu suna ganin kawai zai sake saboda umuma sun nuna cewa ba a yi, tunda ba a yi, wannan rashin bai san hukuncin ba wannan shi ta shafa, saboda haka sai ya sake. Amma abinda Khallal ya kawo daga Imam Ahmad wata riwaya da ya kawo cewa ba zai sake ba, kuma wannan shi yafi kusa da sauran usul na shari'a, bai san hukunci ba sai yayi sallah a gurin da yake kabari ne, bai sani ba, sai aka sanar da shi, to wannan ba sai ya sake ba, wannan yafi kusa da sauran usul na shari'a. Kamar mutumin da zai yi sallah ne da najasa a jikinsa, ko ya manta ta, ko ya jahilci akwai ta a jikinsa, wannan magana mafi inganci cewa ba zai sake sallarsa ba. Ya yi sallah amma bai san akwai najasa a jikinsa ba, ko kuwa ya san da ita amma ya manta, sai da ya gama sallar can wani lokaci sai ya tuna ai akwai ko najasa a jikin rigar tasa, to anan shi ba sai ya sake ba. Saboda haka kaga al-jahlu bil hukm kal-jahli bi wujudin najasa, jahiltar hukuncin hanin sallah a makabarta ko a inda makabari yake daidai yake da jahiltar samuwar najasa idan ya kasance wanda za a iya ma'uzurin ne wanda za a yi masa uzuri da jahilci kuma shi hani hukuncinsa baya shafar mutum har sai ya san da shi wanda bai san da hukunci ba to daidai yake da wanda ya san da shi ya manta ko ba ya fi zama auda a wanda ya san hukunci amma ya manta wannan ba a kama shi da laifin mantuwarsa kuma mutumin da ya san ba a cin abinci ana azumi ba a shan wani abu ana azumi amma sai manta ya sha magana mafi inganci ba magana ramuwa a kansa Allah ne ya ce da shi ya shayar da shi in ka ce sai ya rama to kenan ciyar wanda Allah ya masa da shayarwa bata zama bashi kenan ya bashi wanda kuma ana nuna kyauta ce ubangiji ta Allah ya masa to kaga wanda bai san da hukuncin ba aula kamar yanda Adi ibn Hatim lokacin da Allah ta'ala ya saukar da fakulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr da shi da wasu sahabbai ma kamar da yake cikin sahih bukhari jama'atu min as-sahaba sun zanci cewa shine ka aje wata igiyoyi baka da fara a cikin dakin ka ka cika dauko cikin duhu ka duba in kana iya gane fara da baka to shikenan ka dakata in baka iya ganewa ka cigaba da ciyeciyanka to haka suka fahimta da farko annabi sallallahu alaihi wasallam yace a ba haka bane ai wannan ana nufin bayadul fajr min sawadil lay hudowar alfijir hasken alfijir daga cikin duhun dare shi ake nufi da ayar to amma annabi bai ce su sake azumin su ba ko an samu inda annabi ya ce amma ku sake a wannan rana ku ba a ce ba saboda sun jahilci hukuncin a lokacin ba kuma jahilci na ganganci ba saboda suna tsakiyar koya ne wanda yake tsakiyar koya dan ya jahilci wani abu yayi kuskure ba a kama shi sabanin wanda yayi biris shi bai ma sa koyan wani abu a gaban sa ba saboda haka harkar gaban sa kawai yake je kasuwa ya dawo gida ya baccin sa sai kuma gobe da safe ya buga sammako sai kasuwa to kaga wannan dukka tokarar da yayi ana lissafi saboda mai ganganci ne amma yana kokarin ya sani sai wani abin ya bace masa wanda kuma dole haka ta faru ko malami ne zai jahilto su abubuwa da yawa amma utitu min al-ilmi illa kalila to bare wanda neman ilimin yake tukunna to shi wannan ana masa afuwa saboda haka mutumin da yazo yayi sallah bai san akwai hukuncin ba to wannan ba shi da ba a cewa sai ya rama haka nan wanda sai yi binau'i ta'wil wato watakila an dan nuna masa cewa a'a ba ai wancan wadancan ai saboda ba mutanen kirki bane shi yasa annabi ya tsine musu amma mu kaga duk mutanen Allah ne waliye muke yi wa hidima kaza kaza aka dai masa wasa da hankali sai yake ganin ba matsala to sai daga baya sai aka ganar da shi ya gane ashe ashe duk wannan maganganar ake ga masa tatsuniya ce ba gaskiya ake ga masa ba to a irin wannan shi ma yana da uzuri ba a cewa sai ya rama abin da yaji saboda haka babu bambanci tsakanin wanda bai sani ba ya sani da kuma wanda yake da wata fahimta kuma daga baya ya gane fahimtar tashi ba daidai bace dukkanin su suna da uzuri haka daidai yake da wanda ya yi sallah bai san da najasa a jikinsa ba sannan kuma daga baya aka sanar da shi cewa akwai najasa to sai hukuncin sallar wanda ya yi sallah a kabar a makabarta bai san kabari bane a gurin akwai bambanci da tadazu wancan bai san hukuncin ba ya san kabari ne amma bai san hukuncin cewa inda kabari yake ba a sallah ba ko cikin makabarta ba a zo a yi azhar da al'asar a cikin ta suna haka kabari sai sallah ta kama su sai suka koma suka dan shashare wani guri sai suka yi sallar su su ba san da hukuncin ba sun san dai a makabarta suke wannan shi kuma wanda yayi sallah ne bai san cewa akwai kabari ba ya san hukuncin ba a yi kamar kai din nan yanzu da ka san komai to sai ka je wani guri za ka yi sallah baka san cewa ai kabari ne a gurin ba sai da ka gama sallah sai aka ce maka a kabari ne a gurin to shi ba za ka sake ba mun fadi asar din Umar lokacin da ya ga Anas yana sallah a daidai kabari ya ce da shi al-qabra ya ce a hankali kabari ne amma ba mu je inda aka ce ya ce ya sake sallah ba to wannan yana yin daidai da hadisin Abu Sa'id al-Khudri wanda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah da takalmansa sahabbansa suka yi sallah da takalmansu suna cikin yi sai suka ga annabi ya cire takalminsa sai suka cire takalminsu duk su ma suka ajiye da ya gama sallah ya ce ya aka yi na ga kun cire takalminku suka ce ya rasulullah kai ma ka cire naka ne sai ma muka ga ya kamata mu cire sai ya ce ai jibril ne ya gaya masa cewa akwai najasa a cikin takalminsa shi yasa ya cire da haka idan ɗayanku ya zo sallah to duba takalminsa idan ya ga najasa to ya shafe ta a ƙasa wato ya sa ƙasa ya goge takalmin ya yi sallah da kayansa to kaga ana annabi sallallahu alaihi wasallama abinda ya riga ya sallata shi da sahabban abinda ya sallata da wannan takalmin nasa bai sake shi ba tunda yana cikin sallar ne aka fadakar da shi kawai cirewa ya ci gaba da sallah abinda ya riga ya gabatar na sallar sa ya riga ya tafi wannan babu matsala duk da cewa bai sani ba to haka nan wanda yake sallah a guri ko a makabarta aka fadakar da shi to ya sauri ya janye ya je ya ci gaba da sallar sa ko kuma in ya riga yayi shikenan ba a cewa ya saki sallah a sannan babu bambanci tsakanin kabari daya ko sama da haka domin akwai wanda suka bambance tsakanin kaburbura suka ce in kabari daya ne ba matsala amma inda yake da matsala sai sun kai kabari uku kaburbura uku abin da ya sama to wannan bambancewar rarrabewar tsakanin kaburbura uku da wanda basu kai uku ba wannan ba ta da asali saboda maganar annabi sallallahu alaihi wasallama hali ne mutlaki kuma am kuma illa din tana samuwa sawa'un kabari daya ne ko kaburbura da yawa babu bambanci yadda za a iya bauta wa kaburbura da dama haka za a iya bauta kabari daya haka nan babu bambanci tsakanin wanda zai sallah akan saman wato saman makabartar ko a ƙasa a ce akwai yadda za a rarake ƙasa a yi masa masallaci a ƙasa amma saman makabarta ce ko kuma a rufe saman a ƙasa ana binne gawawaki sama ana sallah duk hukuncin su daya so duka saman makabarta sunan shi ƙasan makabarta sunan shi saboda haka ba sunan yana nan ba zai tashi ba kuma abinda ake gudu ya faru din zai faru saboda jahili zai ga cewa ai wannan da aka yi binne a ƙasa saboda wata darajar sai sa aka yi masallacin nan a sama don haka zai iya zuwa yana bauta masa ba Allah ba to duk wannan kare janabu tauhid ne shi yasa Ibn Taymiyyah a baya muka kawo maganganunsa da yayi akan masu cewa saboda najasa ne ba saboda najasa bane a kabarin annabawa baka kawo najasa a maganar kabarin annabawa saboda annabawa ba sa zama najasa wannan shine masail din da suka rage a hadisin da ya gabata sai hadisin Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu kauce ko sai yanke sallah ya nemi wuri ya ci gaba da sallar sa ya fito ya je masallaci ya sallah an Anas ibn Malik radiyallahu anhu qal qadima an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam al-madinata hadisi daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yarda ya ce annabi sallallahu alaihi wa sallam ya iso madina fa nazala a'la al-madina sai zauna sai ya sauka a can wato farkon madina can bangaren tudu a'la al-madina inda yake da tudu inda suke kiransa awali kamar da zamu bayani fi hayyin yuqalu lahu banu amr ibn auf a wata unguwa ta wasu da ake kiran su banu amr ibn auf fa aqama an-nabi sallallahu alaihi wasallam fihim 14 layla annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna a cikin su kwana 14 thumma arsala ila bani an-najjar sannan ya aikawa kabilar banu an-najjar faja'u mutaqallidi as-suyuf suka zo suna rataye da takubban su ka anni anzuru ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala rahilati ana cece kamar gashi nan ina ga annabi sallallahu alaihi wasallam akan abin hawansa wa abubakar ridfuhu abubakar kuma yana bayansa wato yana goye a bayansa wa mala'u bani an-najjar hawlahu mazajan banu an-najjar kuma suna bin sa a gefe sun kewaye shi hatta alqa rahlahu bi fina'i abi ayyub hayya wato sauke kayansa a gaban gidan abu ayyub wa kana yuhibbu an yusalliya haythu adrakathu as-salah kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana son yin sallah a duk inda sallah ta riske shi wa yusalli fi marabid al-ghanam kuma yana sallah inda ake daure dabbobi kananan dabbobi tumakai wa annahu amara bi bina'il masjid, kuma yayi umarni a gina masallacin sa. Fa arsala ila mala'in min bani Najjar, sai ya aika wa mazajan kabilar Banu Najjar. Fa qala, sai yace, ya Banu Najjar, ya ku Banu Najjar, saminuni bi ha'itikum hadha, ku gaya mun farashin wannan gidan gonan naku. Kalu, sai suka ce, la wallahi, a'a, mun rantsi da Allah, la natlubu thamanahu illa Allah, ba ma neman kudin wannan gona tamu sai a wajen Allah ta'ala. Fa qala Anas, sai Anas yace, fa kana fi ma aqulu lakum, to cikin abin da nake gaya muku din nan, fa kana fihi ma aqulu lakum, cikin abin da nake gaya muku, shi wannan gidan gona a cikin sa akwai quburul mushrikin, kaburburan mushrikai, wa fihi kharibun, akwai sauran kufai na irin ko an yi gini ko an taba gini a gurin ko an taba yin haka a gurin ko wani abu mai kama da haka, akwai kufai a gurin, wa fihi nakhal, akwai kuma wato itacen dabino. Fa amara annabi sallallahu alaihi wasallam bi quburil mushrikin fa nubishat, sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni aka tone kaburburan mushrikan, thumma bil kharib fasu, sannan yayi umarni aka daidaita wannan kufai, aka kwashe shi aka daidaita kasar gurin, wa bin nakhli faqti'a, yace wannan itacen dabino kuma yayi umarni aka sare su, fasaffu nakhla qiblat al masjid, sai suka jera itacen dabinan wato itatuwan dabinan al qiblan masallaci, waja'alu idadatayhi al hijarata, suka sanya abin da ke rike da kofar shi masallacin ya kasance duwatsu ne, waja'alu yanquluna as-sakhra, suka zan suna dauko duwatsu na ginin masallaci, wahum yartajizuna, suna rera waqi na rajis, wa annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ahum, annabi sallallahu alaihi wasallam na tare da su, wa huwa yaqulu, yana cewa, allahumma la khaira illa khairul akhira faghfir lil ansari wal muhajira, ya allah, babu wani alkhairi face alkhairi da lahira, don haka ka gafartawa mutanen madina da suka taimaka, kuma ka gafartawa sahabbai masu hijira. Wannan hadisi imam al-bukhari, kamar yadda kuka gani, ya fitar da shi anan kitabul masajid, a karkashin babin hal tumbashu quburi mushriki jahiliya wa yuttakhadhu makanaha masajid, shin ya halatta a tone kaburburan mushrikan da aka binne tun zamanin jahiliya don a maida gurin ya zama masallatai. Sannan ya fitar da shi a kitabu manaqibil ansar, babu makdamin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi almadina, babin da yake magana akan zuwan annabi sallallahu alaihi wasallama da shi da sahabbansa madina. Imam Muslim ya fitar da shi shima fil masajid wa mawadi'is salah, karkashin babin ibtina'u masjidin nabi sallallahu alaihi wasallama, ginin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama. Imam An-Nasa'i ya fitar da shi shima kitabul masajid, babu nabshi al-qubur wa ittikhadhi ardiha masjidan, babin da yake magana akan tone kaburbura da maida kasar gurin ya zama masallaci. Haka nan ya fitar da shi a Sunan al-Kubra, shi ma a Kitabul Masajid, karkashin irin wannan babin. Ibn Majah shi ma ya fitar da shi a Kitabul Masajid wal Jama'at, karkashin babin aina yajuzu bina'ul masajid, ina ya halatta a gina masallatai. Imam Ahmad a Musnad din sa ya fitar da shi a gurare da yawa. Ibn Khuzaimah ya fitar da shi a babu ibahati salati fi marabid al-ghanam, babin da yake magana akan halaccin yin sallah a guraren da ake binne ake daure wato tumakai. Wannan hadisi kamar da kuka gani wani bangare ne na bayanin hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina, da kuma abin da ya fara yi lokacin da ya iso Madina. Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu yake cewa, qadima an-nabi sallallahu alaihi wa sallama al-madinata fa nazala a'la al-madina, annabi ya zo Madina sai ya sauka a'la al-madina. A'la al-madina shine ake cewa al-awali, al-awali ko ace al-aliya, shine bangaren Quba, wato gabashin masallaci na Madina, gabashin su ungwanin da suke wannan yanki, su ake kira al-awali sharqiyya, suka kira ta yanzu sharqiyya, to shine gabas da masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam. To wannan gurin har zuwa har ka je Quba duk suran shi al-awali, don guri ne mai tudu, don asalin gurin duwatsu ne waɗanda su suna da tsandauri ne, saboda haka guri ne mai tudu. To ta nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo ta sama. Su banu Amr ibn Auf su wadannan kabila zaune suke a nan Quba sune wadanda suke kabila ce wacce take zaune a wannan guri wasu malami suka ce shugowar Annabi sallallahu alaihi wasallama ta bangaren awali ta bangaren tudun Madina din kamar akwai fa'ali akwai kyakkyawan fatan da yake nuna cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama zai ƙara samun daukaka addinin sa zai samu daukaka saboda tun daga shigowar sa Madina an ga alamun haka ce asabar da ta juma'a da ta kyau daga Laraba ke gane ta yace fi hayyin yuqalu lahum banu Amr ibn Auf a wata unguwa ta wasu mutanen da ake kiran su banu Amr ibn Auf banu Amr ibn Auf ibn Malik ibn Aus ibn Haritha wannan cikin kabilar ta Khazraj kabila ce ta Khazraj kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yazo ya sauka gidan wani mutum da ake kira Kulthum ibn Harim Kulthum ibn Harim shi wannan mutum a lokacin ba an ce mushriki ne bai musulunta ba Annabi sallallahu alaihi wasallam ya iso gurin ranar Litinin a cikin watan Rabiul Awwal wasu sun ce farkon watan Rabiul Awwal wasu sun ce 12 ga watan Rabiul Awwal akwai sabani na lokacin da ya iso wannan guri wasu sun ce farkon Rabiul Awwal ya iso wannan guri wanda shine yawanci malamai suka fada farkon watan Rabiul Awwal ranar Litinin fa aqama fihim 14 layla Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna kwana 14 a cikin su malaman sira sun yi sabani kwanaki nawa ya zauna a wannan guri kanta nusakh din Bukhari akwai da ce 24 layla amma wannan kuskure ne abinda yake daidai a riwayar Bukhari shine wannan da yake gaban mu 14 layla kwana 14 Ibn Shihab a riwayar Musa ibn Uqba ya ce kwana 3 ya zauna a watar wayar ta Majma' ibn Haritha ya ce ya zauna kwana 22 Ibn Ishaq yake cewa ya zauna kwana 5 su kuma banu Amr inji Ibn Ishaq yace ya zauna kwana 5 amma banu Amr ibn Auf suna da awar ya zauna sama da haka su za su so a ce ya dade a cikin su don haka ba za su a ce kwana 3-4 yayi ya tafi sa ba don haka za su fadi sama da haka shi yasa Ibn Ishaq yace kwana 5 ya zauna amma su suna cewa ya zauna sama da haka Ibn Hajar yace Anas ibn Malik wanda shi ya rawaito wannan hadisin shi yake gaya mana kwana 20 da kwana 14 shi kuma Anas Ibn Malik Anas ibn Malik baya daga cikin su wannan kabilar banu Amr ibn Auf kabila ce ta Aus Anas ibn Malik kabilar Khazraj ne dan haka shi Khazraj ne ya fadi kwana 14 baya cikin kabilar kaga babu maganar cewa kawai san kai ne an gane ko tunda har ya fadi haka to magana sai kamata a karba in kun ki karbar tasu don kuna ganin kamar san kansu ne yasa suke kuzuzuta abin to shi kabilar sa kabilar Khazraj ce su kuma kabilar Aus ne saboda haka shi ya ce kwana 14 don haka sun yayi kwana 14 din to shine Annabi sallallahu alaihi wasallam arsala ila bani najjar dangin sa abin dan akhwal din sa ne so suna dangantaka da su ta bangaren kakansa Abdul Muttalib ta bangaren kakansa domin mahaifiyar kakansa Abdul Muttalib ita ce Salma daga cikin kabilar Banu Najjar take don haka Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya so zama a cikin su ya lokacin da ya bar Quba Najjar din Banu Najjar din wani bangare ne daga cikin kabilar Khazraj su kansu wani batsun ne wani bangare ne daga cikin kabilar Khazraj shi Najjar din sunan shi Taibullah ibn Salaba Allah sunan gunki ne to sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika musu faja'u mutaqallidi as-suyuf aw ta nuska mutaqallidin as-suyuf ce mutaqallidin as-suyufa ko kace mutaqallidi da idafa mutaqallidi as-suyuf as-suyufi zai zama mutaqallidi as-suyufi ya zama mudafun ilay majrurun bil idafa faja'u mutaqallidi as-suyuf suka zo suna dauke da takubban su wanda yake nuna maka cewa mazaje ne kuma mayaka ne karfafa ne saboda haka sun zo da niyyar bawa Annabi sallallahu alaihi wasallam kariya saboda haka kowannen su ya zo dauke da abin nan dauke da makamin shi a wuya yace wa Abubakar ridfuhu, Abubakar na goye a bayan dabbarsa. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya dora Abubakar a bayan dabbarsa don me? Tashrifan lahu, dan ya nuna girman Abubakar radiyallahu anhu. Wa tanwihan bi qadarihi, ya nuna wa duk wanda za su zo cewa wannan da muke tare da shi ba karamin mutum bane, babban mutum ne. In ba haka ba, ai sayyidina Abubakar da kai abin hawansa shi, shi ma akan taguwar sa yake, tunda aka hijira ba wai akan dabba ɗaya suka zo ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam, Abubakar ya tana dan musu abin hawa guda biyu, Annabi da nashi, sayyidina Abubakar da nashi. To har suka zo wannan guri uba, lokacin da ya kirawo Banu Najjar na su tarbe shi da za a shiga Madina, sai ce Abubakar ya sauka da kan dabbar sa ya hawo tashi, ba dan komai ba, dan ya nuna maka martabar Abubakar radiyallahu ta'ala anhu da yadda yake daban cikin sauran sahabbai. Shi yasa Ibn Hajar, Ibn Rajab yake cewa fi irdafihi li Abi Bakr fi dhalika al-yawm dalilun ala sharafi Abi Bakr wa ikhtisasihi bihi duna sa'iri ashabihi. Yace a cikin goya Abubakar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya akan dabbar sa a wannan rana, dalili ne da yake nuna girman darajar sayyidina Abubakar da kuma yadda yake banta da sayyidina Abubakar sama da sauran sahabban sa. So haka wannan ita ce, in ka bi tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kakkab, zaka ga har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya, zaka ga irin yadda suke da sayyidina Abubakar. Babu wani lokaci da aka taba samun wani dan rashin jituwa ko wata baraka, ko a ce yau Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi fushi da Abubakar, ban sani ba ko wani ya taba karantawa dai. Sai dai Annabi yayi fushi saboda an taba Abubakar, wannan kam akwai. Sayyidina Umar ma ya taba Abubakar, Annabi yayi fushi, shine mutum na biyu bayan Sayyidina Abubakar. Amma Sayyidina Umar ya taba shi ba komai ba, kuma saboda ya tashi hankalin Sayyidina Abubakar din. Shi Sayyidina Abubakar a lokacin yana ga shine yayi laifi, shewa Umar laifi, shi ya faɗi magana da tafasa ta Umar, yace Umar yayi hakuri, yayi hakuri, shi kuma yake nuna ya hakura. Hankalin Sayyidina Abubakar ya tashi, da magana ta zo gaba Annabi sallallahu alaihi wasallam, Annabi fushi yayi, ce hal antum tariku li sahibi wa hal antum tariku li sahibi, ba za ku kyale mun sahibi na ba, ba za ku rabu da sahibi, ce na zo muku da addinin nan, kuka ce ƙarya nake, shi yace gaskiya nake. Babu wanda zai kawo wata ruwaya da aka tabbata cewa Annabi sayyidina Abubakar ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya ka faɗa. Tun farkon musulunci ba ka da wata ruwaya kwaya ɗaya da za ka samu wai sayyidina Abubakar Annabi ya yi masa wa'azi ya ce a daɗin dakata mun zan yi shawara, ballantana a same shi cikin waɗanda har suka yi sa'ayi ma ya za su cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa ransa ya ɓaci ya ce ba za ku kyale mun ɗan uwana ba, na zo muku da addini, ko ce ƙarya nake, ya ce gaskiya na faɗa. Ya taimake ni da dukiyarsa, ya ce to da a ce zai riki wani khalili baya ga Allah ta'ala, lattakhastu Aba Bakar walakinna ukhuwatu al-islam. To saboda tun farkon musulunci har Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma duniya, yana nuna wa sahabbansa girman sayyidina Abubakar. To kaga a ce kuma yau, wai yau a cikin musulmi, wai yau a cikin musulmi har wani zai bude baki wai ya zagi sayyidina Abubakar. Abin akwai takeici, akwai takeici, saboda ai da an zagi sayyidina Abubakar manzo Allah aka taba, ba gashi abin da yanzu muka ce ba. Sayyidina Umar ya ki ce masa ya yafi shi fa ne laifin, ba fa wai ko bakan magana ya kai sayyidina Abubakar ba, a'a sayyidina Abubakar ya roƙe shi cewa kai afuwa. Sayyidina Umar ya tashi ya tafi, bai ce yayi afuwa ba, amma ka duba yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, ya fusata har sayyidina Umar ya gurfana gaban manzo Allah yana neman gafara. Abubakar yana cewa ya rasulullahi, ni na tsokane shi, ni ne na fara, ni na zalunce shi. To kuma a ce wai waɗannan bayan Allah su za a soka, kuma hankalinka ya kwanta, kuma har ka tausaya ma wanda shi zai yi wannan irin aikata. abinda muka fada daidai Allah ya ba mu lada na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.